إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da hallara ci gaba da karatun mu na fiqhun musulunci a cikin mazhabar sadatul malikiyya wanda muke karatu a cikin littafin al muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariyya mu'allifin wannan littafi abul hasan ash-shadili Allah ta'ala ya masa rahama yau muna ranar alhamis bisa ga sanarwan mai alfarma sarkin musulmi zai zama biyu ga watan Rabi'ul Awwal shekarar hijira 1441 wanda kuma yazo daidai da 31 ga watan Oktoba watan goman shekara 2019 miladiya. Muna karatu a cikin wannan littafi dan ba manta ba a fasalin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen jinin haila na mata. To mun tsaya ne a ƙarshen fasali ko za mu tashi farkon fasali faslun walituhri ala matani haka ne? To wannan sabon fasali yace walituhri alamatani, tsarki yana da alamomi guda biyu. Wannan tsarkin da ake nufi shine tsarki daga wannan jinin da muka yi karatu a kansa wancan satin, tunda tsarki yana da ma'anoni da faɗi. Alwala tsarki ce, wanka tsarki ne. To amma wannan tsarkin da ake nufi ana nufin tsarkaka, an tsamewa daga wannan jinin da muka yi magana a kansa, shi ma ana ce masa tsarki. Kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba, su mata a tsarkin jini ma shi kansa tsarkin jini a wajen mata guda biyu ne. Akwai tsarkin tsantsamewa, akwai tsarkin wanka, Alkur'ani ne ya zo da su duka tsarki guda biyu. Haka yanzu wannan tsarkin da malam zai mana magana a kansa, tsarkin tsantsamewa, tsarkin ɗaukewan jinin, wato kenan ashe kamar yadda idan jinin ya zo wa mace ta fita daga tsarki ta shiga cikin wani hukunci na rashin tsarki, to ɗaukewan jinin, tafiyar jinin shi ma ana ce masa tsarki. Amma wani tsarki ne da baya ƙarƙashin ikonta. Mun saba tsarki yana ƙarƙashin ikonmu ne, in mutum ya je tsuguna ya fitsari ya sa ruwa ya wanke, mun saba mukan ce tsarki, wannan ganin damar mutum ne. Mutum ya tsuguna ya alwala ana ce masa tsarki, wannan ma ikon mutum ne. Mutum ya yi wankan janaba ana ce masa tsarki, wannan ma ikon mutum ne. Amma tsayawan jinin haila ga mace mai haila ana ce masa tsarki, amma baya ƙarƙashin control ɗinta, baya ƙarƙashin ikonta. To wannan tsarkin shi malam zai mana karatu a kansa, ya ce to wannan tsarki na ɗaukewan jini ga mace mai haila yana da alamomi guda biyu. Allah abun godiya yakan sanya waɗansu abubuwa alama na waɗansu abubuwa. Faɗuwar rana alamar shiga dare, fitowar alfijir alamar wayewar gari. Allah ta'ala ya sanya waɗansu alamomi domin su zamo sababi na faruwar waɗansu abubuwa. Hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki ya sanya haka. Don haka shi wannan sarki yana da alama, ba a bar mace a cikin imuwa ba sai aka masa alama. Alamomin nan kuma guda biyu ne, su ne kaɗai alamomin da nafsi da istiqra'i da tatabbu'in halayen mata suka tabbatar. Babu na uku. Malam ya ce aljufufu, alama ta ɗaya daga cikin alamomi guda biyu akwai aljufufu, bushewa shi ne aljufufu. Wa huwa, shi aljufufu abin da ake nufi da shi shi ne an tudkhila almar'atu khirqatan, shi ne mace ta shigar da wani kyalle ko wani tsumma fi farjiha a cikin farjinta. Fa takhruju ko fa takhruja jafatan, sai kuma ta fitar da shi a kaikashe a bushe. Laysa alaiha shay'un min ad-dami, babu wani abu na jini a jikin wannan kyalle. To lafazin aljufuf kamar da muka fassara da Hausa shine bushewa. Abinda malam ya ambata yana nuna mana kenan, kar mata su dauka in an ce bushewa ya zama kadai da zaran gaba ya bushe, ko da sun ji alamar bushewar gaba sai su yi wa kansu hukuncin sarki. A'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta wa wata mata yadda za ta yi, yace ki nemi auduga ki amfani da ita. Tace sai na yaya ya ma'aikin Allah yace nace ki nemi auduga ki amfani da ita, ki sa mata wani abu na almiski. Nana Aisha tace ki bari zan miki bayani. Ashe ba wai kadai iya bushewa mace taji ta bushe shine sarki ya zo ba, a'a, sai ta yi amfani da wani farin abu. Malam ya kira shi khirqa, ko mu ce masa kyalle, ko mu ce masa tsumma, ko mu ce masa raki. Amma idan an ce tsumma ko raki, hankali zai kai ga kowane irin tarkace na yaji. Abin da ake nufi shine wani farin abu mai laushi, in son samu ne kamar auduga, mai laushi ba mai kaushi ba, ba mai cutarwa ba, lafiyayye ba mai virus ba, ba mai jinya ba. Saboda za a sanya shi ne a wani waje wanda yake da rauni, to sai ta cusa bisa ga yadda mata suke yi, da tambayi mata yaya suke yi, sai ta fitar. To galibi abin da yasa aka ce fari, saboda aihi jini kala ne, kuma duk wata alama ta jini kala ce, bai taɓa yiwuwa fari ya zama alamar jini. Idan ta fitar da shi sai ta ga kalar jini ta wannan bushewar da ta jin, tukun ba ta zama tsarki ba. Idan ta fitar sai ta ga wata alama yellow, jini yana nan. Ta fitar ta ga wata alama baki-baki, jini yana nan. Ta ga wata alama ruwan kasa-kasa, jini yana nan. Ba sai ta ga jini ba, duk wata kala da za ta gani idan ta ciro, wannan kalar tana madadin jini ne, ko da ba kalar jini ba ce. har sai idan ta fitar ta ga ko dai abushe ta babu komai ma da ya dan fara a jiki har ciki ma abushe ki ko kuma ta fitar da wani abu amma fari to wannan tsarki ne kaka mata masu tsarki ta hanyar ƙarƙasar gaba ta hanyar bushewar gaba to kar su gaggawa sai sun yi wannan binciken sun tabbatar da cewa babu wata alama ta jini idan ba wata alama to tsarki ya samu to wannan ɗaya kenan daga alamomi guda biyu da mallam ya ambata ta iya yiwuwa a samu wasu mata su kuma wannan ita ce alamar su ta ɗaukewar jini alama ta biyu walƙassatul bayda'u da kuma alƙassatul bayda suna ce masa farin ruwa wahiya ma'un malam yace ita kuma alƙassa wani ruwa ne abyadu fari raqiqun tsinkakke ya'ti fi akhiril hayd yana zuwa a ƙarshen jinin haila kama alqassa kamar ruwan qassa wahiyal jiru ita ce farar ƙasa alqassa din farar ƙasa kenan sai ya sake ambatonta da wata ma'ana ta daban kama alqassa kamar ruwan farar ƙasa a jika farar ƙasa ta yi ruwa haka za su ga ruwan sai ce wahiyal jiru ai alqassa din ita ce aljiru sai ya bata ɗaya sunan nata duka ana nufin farar ƙasa to idan mace ta ga irin wannan ruwa to alama ce daga wato alama ɗaukewar jininta to shi kuma wannan ruwa ga mai ganinsa fita yake idan ta gan shi ya fita to shi kenan baya zuwa sai a bayan tsarki sai tsarki ya zo da ta gan shi to tsarki ya zo waɗannan alamomi guda biyu ko dai bushewa kamar da muka yi bayani wanda shi mun yi bayanin yadda ake hukuncinsa ko kuma wannan farin ruwan su ne kaɗai alamomin da mace za ta dogara da su wajen ɗaukewar jini yana iya yiwuwa mace guda ɗaya ta dinga ganin bushewa wani lokacin kuma ta dinga ganin farin ruwa yana yiwuwa kuma wata ya zama al'adarta ta saba da bushewa take ɗaukewa wata kuma al'adarta da farin ruwa take ɗaukewa to ga macen da al'adarta take iya canzawa wajen ɗaukewa ta zo da bushewa ta zo da farin ruwa malam yace wal qassatu ablagh lil mu'tada farin ruwa ruwan qassa yafi ablagh yafi kaiwa matuka wajen tsarki yafi nuna tabbatar tsarki lil mu'tada ga wacce ta saba yafi me kenan yafi bushewa ruwan ƙaffa ya fi bushewa saboda in dai har an ga farin ruwa ai kaga bushewa akwai shakka shi yasa har sai an sa wani abu an duba a tabbatar amma shi kuma farin ruwa in dai aka gan shi to tabbas yaƙini ne babu shakka sai zama shi ɗin ya fi bushewar tabbas lil mu'tada ga wacce ta saba da kan mace ta saba jini yana zuwa mata sai ta ga ta saba yakan zo mata tsarki yakan zo mata da bushewa yakan zo mata da ƙafsa to ita idan ta ga bushewa ma ta kan iya jira ƙafsarta saboda zuwan ƙafsa ya fi kaiwa matuƙa wajen tsarki in kwa shi ta fara gani ma shi kenan fa idza ra'atil jufufa idan ta ga bushewa ta kai kasa ita wacce ta saba awwalan da farko intazaratil kaffa to ta jira wannan ruwan kaffa din li akhiril waqtil mukhtar zuwa ƙarshen lokaci muktari to wannan wani ihtiyati ne irin na malaman fiqhu Allah ya musu rahama suna kokarin ihtiyadi wani lokacin wacce ta saba tana ganin ruwan kaffa kuma tana ganin juhufi to idan ta ga juhufi wai ba za ta yi gaggawar tsarki ba juhufin nan fa tare da ta bi matakan da muka ambata a baya ta sanya auduga ta yi confirming ta tabbatar da cewa wato babu alamar jini a farjinta tare da hakan malikiya suka ce ta jira zuwa ƙarshen muktarin lokacin sallah to wannan gini ne akan ihtiyati gini ne akan ihtiyati amma babu wani dalili tunda dauki tunda shi ma bushewa alama ce daga alamomi to ta wadatar shi yasa su ma suka ce zuwa ƙarshen muktari katta bari lokacin sallar ya fita bata yi tsarki ta yi sallah ba tunda shi ma alama daukewa ne don haka dalilan da suka zo suke nuna muhimmancin sallah a farkon lokacinta za ta yi la'akari da su tunda ita ma ta yi tsarki ta samu falalar sallah a kan lokaci ba za ta yi ta jinkiri bayan ga alamar tsarki ba tana jiran ainihin wato zuwan kaffa zuwa ƙarshen muktari idan ƙarshen muktarin ya zo kafsar ba ta zo ba in ji za ta yi wanka ta yi sallah to ka gani to ka ga yanzu ta yi jinkiri ba ma'ana kenan muktari na kowace sallah mun riga da mun sani kuma zai sake zuwa mana nan gaba insha Allah ta'ala idan mun zo magana akan lokutan sallah shi muktari ya sha bamban da laruri lokacin laruri idan ya wuce to fa sallah ta wuce kamar rana ta fadi a sallar azhar da al'asr kamar alfijr ya keto a sallar magriba da isha kamar rana ta fito a sallar asuba wannan lokacin sallar ya wuce kenan fata fata amma muktari kamar la'asar ta shiga wa mai azhar kamar isha ta shiga wa mai magriba wannan duka muktari ne ya wuce sallah ba ta riga ta zama ramuko ba shi yasa da matafiyi zai isa garin su da la'asar bai yi sallar azhar ba to zai yi azhar ma cikakkiya ne ba zai ce ai da ya iso azhar ta wuce ba a ba ta wuce ba ai ba ta wucewa sai rana ta fadi muktarinta ne ya wuce da la'asar ta shiga amma tana nan ba ta fita ba azhar da haka da malamai suka ce in kanat safariyatan qadaha safariya in ta tafiya ce ya ramata ta tafiya to ai ba ta riga ta zama ramuko ba don haka zai yi ta ne azhar cikakkiya almuhim mu fahimci cewa muktari da ake nufi wani lokaci ne wanda dama sallar ba ta riga ta wuce ba sai dai lokacin da aka zaban mata ne mafi falala da aka fi son a yi ta a cikinsa wannan lokaci shine ya wuce amma ba a daina karbanta ba ba a daina ba ta hukuncin sallar wannan lokacin ba sai dai an ce wa lokacin laruri saboda babu musulmi na kwarai da zai bar sallah ta wuce wancan lokacin farkon ta shigo har na biyu na cikin laruri ba tare da larura ba ta bacci ko mantuwa ko wani makamancin haka wanda ya kai shari'a ta lura da cewa uzuri ne karɓaɓɓe shi za ka kira shi lokacin laruri don haka matar da zai kasance ta saba jinin al'ada, sai jinin ta ya dauke mata koda da jufufi ne, to matakar ta yi confirming, ta tabbatar da cewa jinin ya dauke, ta bi hanyar da muka ambata na tabbatar da tsarki da jufufi, to kai tsaye za ta yi wanka ta kuma yi sallah ba tare da ta saurarawa zuwa ruwan kasa ba, saboda wajibi ya riga ya haukanta da wannan alamar tsarkin, sannan kuma ba ta san ba tana da sauran lokaci zuwa muktarin ko ba ta da sauran lokaci zuwa muktarin. Idan wajibi ya wajaba a kan bawa, to yana gaggawar ne ya sauke wannan wajibin da Allah ya ɗora masa, don mai san bai san menene zai biyo baya ba. Don haka mai wajibi baya jira zuwa wani lokaci kafin ya sauke wajibinsa, matukar ya samu iko. Wa ammal mubtada'atu fala tantadhiru al-qassata idha ra'at al-jufufa awwalan. Malaiti amma al-mubtada'a, wacce ta fara sabuwar kamu, wacce ta fara jinin haila ita, fala tantadhiru al-qassata, ko fala tantadhiru al-qassata, ita bata jiran qassa, bata jiran ruwan qassa, idza ra'at al-jufufa awwalan, idan ta fara ganin kaikasa, idan ta fara ganin bushewa, saboda ai ita bata sani ba shin qassa za ta zame mata daga alamomin sarkinta, ko kuwa ita kawai tana cikin mata masu alamomin tsarki da jufufi ne zai ta fara. Ita wacce abin da yasa aka ce ta jira qassa, saboda dama tana qassa tana jufufi, dan haka in ta ga jufufi ta jira qassa, kamar yadda malam ya ambata muka ce ba buƙatar hakan din. Ita kuma wannan yanzu ta fara, tunda yanzu ta fara in ta ga jufufi ai bata sani ba tana da qassa ko bata da shi, daka abinda ta fara gani na alama daukewa tunda shi ma alama ce, to da shi za ta yi la'akari, sai ta yi wanka shikenan, sai ta ci gaba da ibada. Shine fala tantadhiril jufufa, fala tantadhiril qassa, ba za ta jira ruwan qassa ba. Idza ra'atil jufufa awwalan, idan ta ga sarki a karon farko. Waɗannan alamomi guda biyu da malam ya ambata, yana da kyau mata su mai da hankali a kansu sosai, domin suna da matukar muhimmanci wajen yi wa jini hukunci. Wani lokacin mata wannan alamomin ne suke sakaci da su, ko kuma suke rikice musu, sai suke yawan tambayoyi. Amma idan mace ta tabbatar da waɗannan alamomi guda biyu ta kiyaye su, tana la'akari da su, to za ta samu sauƙin waɗansu rikice-rikicen na jini. Duk lokacin da jini ya zo wa mace, sai ya zama yana mata wasa, sai ya ɗauke sai ya zo, sai ya ɗauke sai ya zo, sai ya canza launi, sai ya kwana biyu yana wata kala ya bar ma jinin, sai ya kwan yana yauƙi, sai ya yi kaza ya yi kaza, duk waɗannan tarkacen da za ta gani ta mai da hankali a kan alamar ɗaukewan jini, shine mafi muhimmancin abu. Idan lokacin da jini ya zo mata, ya ci gaba da zuwa mata bai ba ta wata alama daga alamomi guda biyu nan ba, ko ɗaya, ɗauke wanda ya yin ba wai ya ɗauke ne ya ba da wannan alamar ba, a ya ɗauke ne ya daina zubowa, amma tana jin danshi, tana ganin kala, amma dai kwana biyu ma bai zuba ba, ko matari ba ta sakawa, saboda kamar ma babu, to ba za ta ce ta rikice ta rude ba yaya za ta yi. Matakar ba ta ga ɗayan alamomi guda biyun nan ba, to ba wai kwalalarsa shi ne zuwansa ba, ba wai yayi ta zuba ko in ta tsuguna kawai ta gan shi shi ne alamarsa ba, a matakar ya bar waɗansu launi, to yana nan ko kwana nawa zai yi haka yana nan shi ne ba ta yi tsarki ba. Da haka da yalo da ruwan ƙasa da ruwan koma menene, kowace irin kala ta gani, kowane irin datti ta gani, to shi ne za ta ba shi hukuncin jini. Kar ta ce ya ɗauke ya dawo, a dama yana nan bai je ko'ina ba. Amma idan ta ga ɗayan alamomi guda biyun nan, ta ga jufufi bushewa, ta sa abu ta fitar, ta ga fari tas ko ta gan shi a bushe ƙarar, ko kuma ruwan ƙasa ya fito, to wannan alama ce daga alamun tsarki. Amma kuma ba zai hana yau da daddare jini ya dawo ba, ba zai hana gobe da safe jini ya dawo ba, zai yiwu ya tafi kenan, zai yiwu zai yiwu kwana. To amma bambanci shi ne yanzu wannan alamar da ta zo tsarki ne, za ta yi wanka, za ta yi sallah, za ta ɗau azumi, mijinta zai zo mata saboda ganin wannan alamar. A bayan ta ga wannan alamar daga alamomin nan guda biyu, ta tsuguna sai ta ga wani yalo, ta tsuguna sai ta ga wani ruwan ƙasa, ta tsuguna sai ta ga wani datti, ta tsuguna sai ta ga wani baki-baki, duk wani abin da ta gani wanda ba za ta kira shi jini ba. A bayan yaushe? Bayan da alama ta bayyana, sai kawai kuma ta zo tana ganin waɗansu launi daban, to ba jini ba ne, yana cikin tsarki. Domin wannan alamar in ta riga ta zo, ba abin da yake rushe wannan alamar sai jini. Duk abin da ya zo wanda ba jini ba ne, ba zai rushe wannan alamar ba. Da haka duk wata kala da za ta gani a bayan nan, ba za ta bata hukuncin jini ba, sai in ta ga jini shi ne yake warware alamar can. To mata su kiyaye wannan, zai taimaka musu su fita daga ruɗani kashi 40 cikin ɗari. Idan ba su kiyaye wannan ba, to suna cikin ruɗani mai tsanani. To sun kiyaye mana wannan, mu ma sun sauƙaƙa mana wajen ba su fatawa. Shi yasa in mace za ta ma fatawa akan abin da ya shafi rikicin jini, to ka maida hankali akan wannan alamar. Domin in ba ku maida hankali akan wannan alamar ba, to za ku yi ta ɓata lokaci ne. Ita ce ma'auni, Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa, kunna la na'uddu sufrata walal kudrata ba'da tuhri shay'an. Mu mun kasance matan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ma kirga al-kudura ruwan ƙasa, wala sufra ko ruwan ɗorawa, ruwan kwai, ba da tuhuri bayan tsarki, shay'an a bakin komai, ba ma ɗaukan wani launi a bayan tsarki a bakin komai, ba shi da wani hukunci, sai a je a wanke kawai a ci gaba da sallah. Malam ya ce, وعلى المرأة أن تنتظر طهرها ينا وجب أكمتي تأمي سركنت وتتجرى تجرى سركنت عند النوم يين ينبجي وعند صلاة الصبح دكما يين صلى الصبح. To wannan ma har yanzu gini ne akan ihtiyati. Galibi za ku samu mazhabar Malikiya, Allah ya musu rahama, sukan gina hukunce-hukunce akan ihtiyati, amma ba ihtiyati suke faɗi ba a matsayin asul daga usul nasu na mazhaba. A'a, saddu zari'a toshe kafar kar wani abu ya zo ya faru. To gini akan wannan sai su dinga tattare wato hanyoyin yiwuwar faruwar abin da ba a so, sai su dinga ɗaukan precaution. Yanzu a nan mala ya ce wajibi ne ga mace ta jira tsarkinta yayin bacci, wato kafin mace ta yi bacci to ta ɗan saurara ta jira ko za ta yi tsarki wala Allah sallar magariba da isha su wajaba a kanta. Tana jinin al'ada, to su masu yi ‘yan baiwa ne, tana iya sanin yau jininta zai ɗauki, tana tsammanin ɗaukewarsa yau. Don haka ba wai ana nufin kawai duk mai haila kar ta yi bacci da wuri ba, a tana tsammanin ɗaukewarsa yau, da kowane lokaci zai iya ɗaukewa. Sai malam ya ce to ta saurara wajen yin bacci, ta ɗan yi doguwar hira ranar, domin idan tsarkin ya tabbata fa akwai magariba da isha a kanta. Gini akan magana da na ambata muku ɗazu, ba wai isha kaɗai ba, da magariba, domin lokacin isha ma lokacin magariba ne. Idan isha ta hau kanta, magariba ma ta hau kanta, don haka sai ta jira. Hakan nan lokacin sallar asuba za ta ɗan jira, ba za ta yi gaggawar shiga cikin harkoki ba. Idan ta tashi sallar asuba, to in ta saba ta koma bacci, to ba za ta koma bacci ba, za ta dinga jira tana gani. Kar ta je jinin ya ɗauke mata kuma lokacin asuba ɗin da saura, da zaran kuma jinin ya ɗauke to sallar ta wajaba kanta. To wannan ne yasa aka ce ta jira, in bayan asuba ne kar ta yi bacci, ko kuma ta shiga wasu harkokin daban ba tare da ta mai da hankali akan me yake faruwa a gabanta ba, har sai ta ga lokacin sallar asubar ya wuce, sannan shikenan sai ta ci gaba da hidimominta. Ko kuma har sai ta ji za ta cutu idan ba ta yi bacci ba kuma bai ɗauke ba, sai ta yi baccinta. To duka wannan kamar na ambata mana gini ne akan wato ihtiyati. To amma waɗansu abubuwa ne wanda Allah ya mana rahama gaba ɗaya babu dalili a kansu. Idan mace ta ga tsarki ko ta ji alamar tsarki ta yi tsarki, in ba ta ga tsarki ba, ba ta ji alamar tsarki ba, ba ta yi tsarki ba, ba buƙatar ta sa kanta cikin mashakka, cikin wani tsanani don jiran tsammanin tsarki. Allah ba a mashaka. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah maɗaukakin sarki baya umartan mu da sama da abin da za mu iya, ba a sa mu abin da za mu shiga cikin wahala mai wato wacce ta haura iyaka. Ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala ko ma'a kulli wudu. In ban da gudun kanna matsawa al'ummata da na umarce su da yin shiwaki yayin kowace sallah ko kuma tare da kowace alwala. Kaga kenan, da an umarce mu da yin shiwaki a kowace alwala, hakan an dada mana wata wahala. Gwargwadon wannan wahalar in ka kwatanta ta, gwargwadon wannan wahalar shari'a ba ta son ta kara maka. To idan aka ce yanzu mace mai jini da take tsammanin ganin tsarki ta zauna sai ta gangadi tana jira, carbi yana faduwa a hannunta, goshinta yana gwaruwa da kafar gadanta, zaka ce wannan abun Allah bai umarni da shi ba. Idan lokacin sallah yayi ta duba, idan babu alamar tsarki ta cigaba da hidimominta, in lokacin baccinta yayi kar ta ƙara akan yadda ta saba don jiran tsarki, amma ta duba. Idan ta ga alamar tsarki to kafin ta yi bacci za ta yi sallar magriba da isha. Idan babu alamar tsarki ta kwanciyar ta, in ka ce kar ta kwanta to zuwa yaushe, yaushe ka ba ta izinin ta kwanta? Ta gani? Saka lokacin da ta ji tana so ta kwanta ta yi bacci ta duba, in ba ta ga alamar ɗaukewa ba, ba ta ga alamar tsarki ba, ta ci gaba da baccinta. Idan ba ta farka ba har asuba, sai ta farka da asuba, da ta farka lokacin alfijir ya keto ana kiran sallah ko ana sallah a masallatayya, sai ta ga alamar tsarki, to ba za ta ce ba tayu fa tsarkin nan ina bacci na yi shi da haka sai na rama magriba da isha, a'a, lokacin da ta gan shi lokacin ta yi shi a hukunci a shari'a. Ba za ta kaddara masa wani lokaci ba wannan ba, lokacin ta gan shi. Da haka za ta yi wanka ta yi sallar asuba lokacin ta gan shi. Ko da kuwa a haƙiƙa tsarkin ya zo mata ne cikin dare tana bacci, wannan haƙiƙar a haƙƙinta ba ta aiki, ba ta da amfani. Domin da abin da ta sani ne za ta bauta wa Allah, ba da abin da ba ta sani ba. Da haka in ta ga alamar tsarki da asuba za ta yi tsarki. In ba ta ga alamar tsarki ba nan ma, in bacci ta saba tana yi ta yi baccinta, in wani aiki take yi ta ci gaba da ayyukanta. Ba a kallafa mata cewa ta daina komai ta yi ta jiran tsarki ba. Almuhim don mu taƙaitawa kanmu shi ne, mace tana hukuncin tsarki yana hawa kanta ne a lokacin da ta ga alamar tsarki. Hukuncin tsarki yana hawa kanta ne a lokacin da ta ga ta shaida alamar tsarki. Malam ya ce wa yamna'ul haidu salata was-sawma wat-talaqa wa massal mushafi wa qira'atal qur'ani wa dukhulal masjidi wal wata'a fil farji zaman al-haidh wa ba'dahu qabla tuhriha bil ma'i. To wayannan abubuwa ne sanannu, karanta su ahladi da kuma shimawi, abubuwan da aka hana mai jinin haila yi. Malam yace jinin haila yana hana sallah, kamar yadda muka sani mai jinin haila ba ta sallah, idan jinin ya dauke kuma ba ta ramawa. Was-sawma jinin haila yana hana azumi, idan an dauka azumi ya zo, a idan an dauki azumi jini ya zo, azumi ya karye, idan ana cikin sa lokacin daukan azumi yayi ba za a dau azumi ba, domin ba a azumi da jinin haila, amma idan ya dauke to za a rama. Wat-talaqa hakan nan haila tana hana saki, magidanci ba zai saki matarsa tana jinin haila ba. Annabi alaihi salatu wassalam ya hana, shi yasa ya umarci Abdullahi dan Umar da ya mayar da matarsa lokacin da ya sake ta tana jinin haila. Baban sa ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗana Umaru ya saki matarsa tana haila. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce murhu fal yuraji'ha, ka umarce shi ya kwanshe ta ya mayar ta. Don haka ba a saki a cikin jinin haila. idan an yi saki a cikin jinin haila an yi bid'a, a wajen jumhurin malamai kuma saki ya yiwu. An yi bid'a a wajen jumhurin malamai kuma saki ya yiwu. Wasu malamai suna ganin sakin ma bai yiwu ba, amma zance mai inganci sakin ya yiwu. Shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce murhu falyuraji'aha, ko umarce shi ya mayarta. Raja'a kuma ba a yin ta ne sai bayan saki. Don haka ya zama saki, amma dai bid'a ne, domin ya jawo tsawon idda. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tatahura thumma tahida thumma tatahura thumma insha'a talaqa wa insha'a amsak. Ka umarce shi ya mayarta har sai ta yi tsarki, ta sake wani jinin ta yi tsarki, sannan in ya ga dama ya sake ta, in ya ga dama ya rike. Wannan me yake nunawa? Kenan wacce aka sake ta a cikin wannan jinin, to ba za ta fara idda a lokacin ba, ba za ta fara idda da tsarkin da ya biyo bayan jinin ba, ba za ta fara idda da zuwan jinin gaba ba, sai idan tsarki na jinin gaba ya zo, sannan ta fara lissafin idda. To kaga wannan ya zama cutarwa, to shi yasa sai aka hana. Ba a saki a cikin jinin haila, yana daga saki na bid'a. Wa masal mushafi, da kuma taba alqur'ani, shi ma mun yi magana a kansa, ko kuma ce tsakanin tabawa da kuma karantawa, don mun yi magana a kai. To nan malam yana ambaton tabawa ne, daukan alqur'ani mai girma. Wa qira'atu alqur'ani, da kuma karantawan ma, shi kuma shi ya sha bamban da shi dauka koda ba karantawa ba. Shi kuma karantawa koda ba da daukan alqur'ani ba, da ka an hana. Wa dukhul almasjidi, da shigan masallaci, kuma jinin haila ba ta shiga masallaci kamar yadda bayani ya gabata. Wal wata'a fil farji, da kuma wato saduwa amma ta farji. Abin da yasa malai yake ta farji, saboda ai mace ga mutum, wato mace ga mutum a matsayin mata, a bar jin dadin sa, yana jin daɗi da ita ta koyaya, sai ta yadda Allah ya hana. Ta koyaya sai ta yadda Allah ya hana. Allah madaukakin sarki ya hana abu biyu ne kadai. Ya hana saduwa ta farji ana haila, ya kuma hana saduwa ta dubura. Kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani ya hana saduwa ta haila, hadisi ya hana saduwa ta dubura. Amma in ban da waɗannan halayen ko guraren guda biyu, to matar mutum abin jin daɗinsa ne, ba a taƙaita masa yanayin jin daɗinsa da matarsa ba. Wasu sukan haɗa cinyoyi, wasu sukan yi a hamata, wasu sukan yi da baki, wasu sukan yi dabaru kala-kala. Matarsa ce, Allah ta'ala ce, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashitum. Matayenku gonakinku ne, ku je wa gonakinku ta yadda kuka ga dama. To shi yasa malam yace saduwar fil farji, a cikin farji. Kaga kenan, ba hana saduwa ta wani waje ba, na amma banda dubura, ita wani dalili ya hana ta. Zaman al-haidi, shi ma lokacin haila, tunda in aka ce an hana gaba ɗaya kan, to me aure kuma? Shi ma lokacin haila. Wa ba'dahu, malam yace da bayan hailar, qabla tuhriha bil ma'i, kafin tsarkinta da ruwa. Wannan shine tsarki na biyu, kafin tsarkinta da ruwa. Kina yana iya yiwuwa mace jininta ya dauke da alamomin nan da muka ambata guda biyu, ɗaya daga ciki, to amma bata yi wanka ba. To a wannan tsakanin ba hali magidanci ya sadu da matarsa sai idan ta yi wanka. nassin alqur'ani haka ya nuna ko wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Allah ta'ala ce kar ku kusace su hatta yatahhurna har sai sun tsarkaka. Nan kusacin da ake nufi na jima'i kenan, ay la tujami'uhunna, kar ku sadu da su. Ba ana nufin kar ka je kusa da matarka ba, tunda ya tabbata hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya yaki al'adar Yahudawa da jahiliya na cewa mace idan tana jinin haila ba a cin abinci da ita, ba a zama kusa da ita, ba a amfani da kwananta, ba a kaza ba a kaza. Annabi alaihi salatu wassalam ya yaki wannan al'adar, yace ku ainihin wato aikata komai da kuka ga dama in banda jima'i, komai ku aikata in banda jima'i. Aisha radiyallahu anha tace ita ma takan yi kunzugo a lokacin da take jinin al'ada, sai su yi wasan su da fiyayyen halitta annabin tsira, tsira da amincin Allah subhanahu gare shi, bi abi huwa wa ummi. Don haka wannan ya nuna cewa wato namiji a lokacin da ainihin wato mace take wannan hali na rashin tsarki, to ba hali ya sadu da ita, amma ba wai ya kusance ta ba. Akwai kusanta ta Bahaushen ma da yake nufin saduwa, aiko yawa akwai Bahaushe ko malamanmu na zaure ma suka ce ya kusanci matarsa, suna nufin ya sadu da ita. Daka to kusanta ta saduwa ake nufi, ba kusanta ta wato ta mu'amala ba. To wala taqrabuhunna, kar ku sadu da su, hatta yatahhurna, har sai sun tsarkaka. Nan sai sun tsarkaka, haka za mu ce da Hausa. Fa idza tatahharna, idan suka yi tsarki, ina ga kuma mace tsakanin tsarkaka da kuma suka yi tsarki, sun tsarkaka wannan tsarkin da ba ƙarƙashin ikonsu yake ba. Idan suka yi tsarki, wannan kuma wanda yake cikin ikonsu na wanka ke, ai idza tasalna, idan suka yi wanka, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, ku je musu ta yanda Allah ya umarce ku. Don haka sai ya zamana wannan ayar ta nuna abinda malam ya faɗa ɗin nan, cewa ba hali magidanci ya taɓa matarsa ta farji har sai ta cimma tsarki guda biyu, tsarki daga tsantsanewar jini da kuma tsarki ta hanyar yin wanka. Amma idan kuskure ya sa an aikata, to akwai bambancin zunubi tsakanin saduwa da jini da kuma saduwa bayan jini kafin wanka, suna da bambanci. Malam ya ce faslun, sabon fasali mai rabe tsakanin karatu da karatu. An-nifas huwa damul kharij min al-qubul bisabab al-wiladati ghayra za'idin ala 60 yawman, fa idha zada ala 60 yawman fala tastadhhiru, wa hukmu damin nifas fi ma yamna'uhu wa fi iqtida'ihi al-ghusla hukmu damil hayd mutlaqan, wallahu a'lam. Mala yace nifasi shi kuma huwa damul kharij, shine jini wanda yake fita, min al-qubuli, daga farji, bi sababil wiladati, a sanadin haifuwa. Kun ga jinin haila aka ce ba sababi, shi kawai lokacin sa yayi zai zo shi, ya zo da kansa ya tafi da kansa. Amma jinin nifasi shine jinin biki, shine kuma jinin haifuwa, jini ne wanda yake fita shi ma daga farjin mace, amma shi bi sababin wiladati, shi fa sanadin haihuwa ne. Ko dai ya zo kafin haihuwar ya ballo, ko kuma ya zo tare da haihuwar, wanda galibi yakan zo kafin haihuwa, ko kuma ya zo tare da haihuwar, ko kuma ya zo bayan haihuwar, wannan shi yafi karanci. A ce sai bayan ta haihu sai sannan jini ya biyo baya haihuwar maki, wannan yana da wahala. To amma malamai suna ambaton, to dukka wannan jinin shi ake cewa jinin haihuwa, kuma al'amarin hukuncin yana ta'allake da jinin ne. Kisa wasu malamai suka tattauna mas'alar haihuwa ba jini, akwai nifasi ko babu? In ta haihu jini bai zo ba, za a yi la'akari ita ita mai nifasi, ko kuma ita ba mai nifasi ba ce a lokacin ma ta tashi ta yi sallah? To shi ne waɗanda suke ganin haihuwa ce nifasi, to su suna ganin in an haihu shi ne nifasi. Wanda suke ganin jini ne nifasi, wannan kuma shi ne zance mai inganci. Jini ne nifasi, shi sadda a ce mai ciki jini zai zo mata, kuma gabanin haihuwa ko da da kwanaki ne kamar biyu ko uku, matukar ya zo da ciwon naƙuda, to jinin nifasi ne. Da aka ta shiga nifasi, ko da ba ta haihu ba ta shiga nifasi. Sanadin haihuwa ghayra za'idin ala 60 yawman, malam yace ba mai karuwa akan kwana 60 ba. Fa idza zada ala 60 yawman, idan ya karu akan kwana 60 fala tastadhiru, to ba za ta yi istizhari ba. An tana istizhari ko karin nan na kwana uku da malikiya suka ambata ga mai haila, to ita mai nifasi ba za ta yi karin, ba za ta yi istizhari ba. In ta ya haura kwana 60, to kawai jinin ta hukuncin ta hukuncin mai tsarki, za ta faka wannan jinin kawai ta ci gaba da sallar ta rabu da shi, ya zama jinin ciwo. To wannan wato tsohuwar fatawa ce ta malikiya, cewa jinin nifasi kwana 60 kuma babu istighari, idan ya dadu sannan ya zama jinin ciwo. Kamar yadda malaman malikiya suka ambata Sayyidina Abdul Barri Al-Hattab ya hakaito daga Abul Qasim, babba cikin almajiran Imam Maliku, a cikin littafinsa Muwahibul Jalil, sharhin da yawa Muktasar na Allama Khalil, cewa Imam Malik ya dawo daga rakiyar wannan fatawar, ya bar al'amarin a koma wa al'adar mata, saboda an samu mata dama da la'akari ya yi da abin da aka samu har ya tafi kwana 60 ɗin, to sai aka samu sama da haka, sai ya maida al'amarin zuwa ga al'adar mata. Shi yasa wasu daga cikin malaman malikiyar kamar Ibn Abdul Barri da wasu sun tafi akan abin da ya tabbata a hadisin Ummu Salama, wanda shi ne Shafi'iyya da Hanbaliya suke la'akari da shi. Ummu Salama radiyallahu anha tana cewa kunna namkuthu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kanat an-nufasa'u tamkuthu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallama 40 yawman, mace mai jinin biki ta kasance tana zama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon kwana 40. Wato wannan shine abin da mata suka sheda a wancan lokacin, kwana 40 mace mai biki take zama. Da haka sai ya zama ba dalili bane da ya zo daga manzon sallama cewa mai biki tai kwana 40, ba nassi bane wanda yake takaita jinin mace mai biki a kwana 40 bisa hukuncin shari'a, amma dai ba a samu abin da ya fi shi ba. Da haka da yawa daga cikin malamai suka tafi akan wato dogara da abin da wannan hadisin yake karantarwa, na cewa kwana 40 ne kwanakin biki, idan ya haura ya zama jinin ciwo, domin shi ne abin da aka sani a matayin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a yi inkarin wannan hadisin ba, kuma hadisi ne ingantacce. Mala yace wa hukmu damin nifasi fi ma yamna'uhu, hukuncin jinin biki cikin abin da yake hanawa shi ma, kamar me kenan cikin abin da yake hanawa. Ai kun ga dazu mallan ya ambata mana abin da haila take hanawa, yawa, to shi ma nifasi cikin abin da yake hanawa hukuncin sa. Shi yasa mallam mai Allah yace wan nifasu kal haidi fi man'i, nifasi kamar haila yake a hani, abin da haila ke hanawa shi nifasi ke hanawa. Da haka mallam yace wa hukmu damin nifasi, hukuncin jinin biki fi ma yamna'u, cikin abin da yake hanawa, wa fi iktida'ihi al-ghusla, da kuma cikin hukuntarwansa yin wanka. Hukmu damil haidi mutlaqan, hukuncin jinin haila kai tsaye sake ba kaidi, hukuncin jinin haila cikin abin da yake hanawa, ba sallah, ba azumi, ba saduwar miji, an gane ko? Sannan hakan nan kuma wajen abin da yake hukuntawa na wanka, wajen abin da yake hukuntawa na wanka, wato yana sa wanka, kamar da haila take sa wanka, haka shi ma jinin nifasi yake sa wanka, an gane ko? Mala yace wallahu a'lam. Wannan su ne jini guda biyu wanda mata suka saba wato suke ta'amuli da su. Jini na uku shi ne jinin ciwo, mallam bai ce komai a kansa ba, shi ne jinin da ba na haila ba, ba kuma na nifasi ba. Na haila babu sababi, na nifasi akwai sababi, shi ne haihuwa. Jinin da ya zo ba na haila ba, ya bambanta da na haila ta fiskar, misali launi, na haila baki ne, amma shi kuma sai ya zo ja, ko kuma ta fiskar wari, na haila yana wari, amma shi kuma sai ya zo shi kawai jini adi, baya wani wari, sai kawai warin jini da ka sani, in ka san warin jini, amma ba karni ba ko wani canjin abin, ko kuma jinin, ko kuma ya zo shi da yawa, jinin haila yana zuwa ne kadan kadan, amma shi kuma sai yana zuwa da yawa, yana hauka, to wannan ma yana nuna ya bambanta da na haila. Jinin haila ya zo ne daga karkashin mahaifa, shi kuma wannan jini ne wanda mahaifa take wato wurgarwa, ba daga gurin da jinin haila yake fitowa ba. Don haka shi jini ne wanda idan ya bambanta da jinin haila ta irin siffofinsa, to baya daukan hukuncin jinin haila, tunda ko ba haihuwa bane, to baya daukan hukuncin haihuwa. Shi yasa da mata mai ciki za ta zubar da cikinta a ƙasa da kwanakin da ciki yake zama mutum, to jinin da zai fita ba za a kira shi jinin haihuwa ba. Kuma tunda akwai sababi na ciwo, to ba za a kira shi haila ba, sai ya zama jinin ciwo. In bai kai lokacin da za a ce ya zama mutum ba, domin muna da, kamar yadda ya zo a hadisi, muna da 43, kwana 40 gudan mani, kwana 40 gudan jini, kwana 40 tsoka, sai a busa masa rai. Don haka waɗannan kwana 40 guda uku in ka haɗa su, wata nawa kenan? Wata hudu. Wata hudu kenan ko? Waɗannan wata guda hudu, idan ciki ya kai wata uku, ya shiga na hudu koda da kwana ɗaya ne, ya shiga na hudu koda da kwana ɗaya ne, to yana samun hukuncin mutum, saboda ya shiga cikin, ya yi nisa cikin 43, to kome yana iya faruwa. Don bincike ya nuna cewa ana iya ciki, yana iya motsi kafin cikar wata hudu. Da haka in ya shiga wata na hudu, to ba sai ƙarshen wata na hudu ne sannan a jira rai ba, za a iya masa rai anytime a cikin wannan wata na hudu. Da haka in ya haura wata uku ya shiga na hudu, to yana da hukuncin mutum. Idan ya fita, to mutum ne ya fita, don haka jinin da ya fita da shi nifasi ne, biki ne. Idan yake ƙasa da haka, ƙasa da wata uku, to shi bai da hukuncin mutum. Idan ya fita, jinin da ya fita tare da shi ba hukuncin haihuwa, ba haihuwa ba ne, don haka ba biki ba ne. Tunda akwai sanadi, jinya ce ta kawo jinin, fitar wani abu ne ya kawo jinin, ba haka salin alin jini ya zo irin haila ba, ko ba haila ba ne. Sai ya zama jinin ciwo ne, mace za ta ci gaba da sallah, za ta ci gaba da azumi, za ta ci gaba da hidimominta na addini wanda aka shaɗanta sarki, kasancewarta mai sarki. Irin wannan mai matsala ta istihala, tana da hukunce-hukunce wanda lokaci ba zai ba mu dama mu yi magana akai ba. A bisa la'akari da karancin faruwar hakan din, za mu ci gaba da karatu idan gaba ta kai insha Allah ta'ala, sai mu tattauna akan hukunce-hukuncen. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa, kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تكدتنا شوا فربطن بانسر نيابن سي أنكلي إذن كما يشكل ثلاثة وأن يتي شوا ما لمم يتي وي idan jini ya dauke da rana sai an jira shi na kwana daya kafin a yi tsarki, haka ne? Dan haka nake yi. Mace ce mai tambayar kenan, to ba haka bane abinda muka fada kika ji a karatu yanzu, haka ne? Ya saba wa abinda kike akai. Alamar tsarki idan ta zo ta sai wanka, kawai sai ibada, ba a ganin tsarki kuma a jira kwana daya, wannan kuskure ne. Ko su ma malaman malikiya masu kokarin a daukan ihtiyati da daukan izina, su ma cewa suka yi a jira kafin a yi bacci, a dan jira. Haka sallar asuba a jira, amma su ma ba cewa suka ce a kwana ba. Kuma shi ma wannan jiran muka ce ba shi dalili. In mace bata ga alamar tsarki ba, shikenan bata yi tsarki ba. In ta ga alamar tsarki kuma ta yi tsarki. A baya malam ya ce idan mace ta ga alamar bushewa kuma ta saba jini ba sabuwar kamu ba ce, ta yi ta jira sallah zuwa ƙarshen muktari. Muka ce babu dalili akan wannan. In ta ga alamar daukewan jini, kowace alama cikin biyun nan za ta yi tsarki ta ci gaba da ibada. Don haka ina ga kuma mai cewa in an ga alamar tsarki a jira a kwana ɗaya? Wannan babu dalili, kuskure ne kuma a addinin musulunci. Abinda kika yi a baya ki riga kin yi shi da jahilci, daura ki akai akai ya riga da ya wuce, sai ki gyara gaba. Nan gaba in kin ga alamar daukewan jini, to sai ki wanka. Ko da cikin dare ne kika farka, kika zagaya yin fitsari, sai kika ga alamar daukewan jini ta bayyana, to a lokacin za ki wanka, domin magariba da isha sun hau kanki. Ba a jira. Don haka wannan shine hukuncin, kuma shine abin da ya kamata ki koma akai, ki ajiye waccan hanya da kika dauko a baya. Ba a gina ta kan ilimi ba. Allahu ta'ala alam. Na ga sai mu yi sallah. Na'am. To malam. An saurara ka. Na'am. To duk ban so shiga cikin wannan ba, saboda mun yi a ahalari, mun yi a Shimawi maganar abin da ya shafi taba Alkur'ani da kuma karantawa ga mai haila. Kuma ina jin kana nan, in ba wani dalili ya sa ka dan yi fashi ba a lokacin, dan na san kana kokarin zuwa idan muna karatu. To ba na san ne, saboda lokaci mu samu, in na tsaya wannan abin to da ba za mu gama yau ba, kuma maimaici ne cikin abin da muka yi a baya. Yawa, Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.